أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na An-Nur da ke nan Wutatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karanta da mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama da ikon Allah yau za mu tafi akan tafsiri na bakwai ga watan Ramadan hijira shekara ta 1439 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya amsa mana addu'o'in da muke a wannan wata ya kuma karɓi kyawawan ayyukanmu ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu gaba ɗaya da ikon Allah jiya mun tsaya akan daidai aya ta 128 yau za a tashi a kan ta 129 babu laifi kamar yadda aka saba a duba tambayoyin da suka sauka ga gabanin karatu sai dai ina jin kamar lokacin tambayoyi din ya dace a kara rage shi ko yana shiga cikin haƙƙin karatu da yawa sudin ma suna da maslaha su zo Allah shi gafa ta mana ƙarar ma shi ma ya shiga cikin ɗin masu cewa tambayoyin ma karatu ne amma ni dalili na na san karatun ne kuma suna da muhimmanci sai dai tafsiri ya tara ba a su tambaya ba za a yi kokarin ragewa ne insha Allah idan ya yi in kuma tsarin ma ya gazan tsawai ta sai ya rika jan riga ta ta kasa wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina son ka don Allah to Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka Allah ta'ala ya ba mu ikon son juna don neman yardarsa yace malam ina malam baraka yi bayani akan falalan salatul duha da lokacinsa lokacinta dai a ita sallah mata ce da lokacinta tambaya ta yi tace shin malam salatul duha tana da adadin rak'o'i ne ko kuma ba ta da shi Allah ya kara wa malam imani mai amfani tare da ilimi amin na farko haka ne sa'uwa Ramadan da ta gabata mun yi magana mai tsawo akan abin da ya shafi salatul duha da muhimmancin ta a sunna cewa sallah ce muhimmiya wanda dukkan musulmi yakan wayi gari ana buƙatar yin ayyuka na alkhairi aƙalla guda 360 adadin gabbai da ke jikinsa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa muna da gaba 360 amma a cikin hadisi na Muslim hadisi na 720 sai ya ce wa yujzi'u min zalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha idan mutum zai yi sallar raka'atai duha guda biyun nan suna wadatar masa akan ayyukan alkhairi 360 da ake bukata yayi ko sadaka 360. Da wannan hadisi malamai suka dauki cewa salatu duha mafi kankantanta shine raka'a biyu, ya ce wa yujzu min zalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Ga kuma hadisin Bukhari na Abu Huraira radiyallahu anhu, yana Bukhari hadisi na 1981, wanda Abu Huraira Allah ya gara masa da cewa ausani khalili bi salasin, mai kaunata khalili na, wato manzon Allah ya mun wasiyan ababe guda uku da kanna kuskura da basu a rayuwa, daga ciki yace da kuma waraka'atayn ad-duha, ko kuma waraka'atayn min ad-duha, da raka'o'i guda biyu na duha yana cikin wasiyar da manzon Allah ya yi ta kanna kuskura da bari. Na farkon wasiyar shine yin azumi uku a kowane wata, duk watan musulunci idan ya wulga banda Ramadana kada mutum ya azumi kasa da guda uku na nafila, ko 13, 14, 15 na girgin musulunci, ko kuma ya dauki litinin alhamis yadda ya sawwaka. Sai kuma na biyu shine raka'o'i biyu na duha, sai kuma na uku shine sallan witri. Duk yadda aka kai ayi kokari a duk a dare ayi sallar witri gabanin a kwanta, ko kuma in an farka gabanin asuba ayi kokarin yi. Da wannan malamai suka fi cewa raka'atai duha mafi kankanta sallan walha raka'a biyu ne, don hadisin bai taba kawo kasa da haka ba, kuma ba a san wata sallah raka'a ɗaya ba sai wacce sai witri. To da haka babu wata sallar nafila banda witri da aka zo aka ce ayi guda ɗaya, don haka suka ce to mafi kankantanta shine raka'a biyu. Amma mafiya yawan tafa a nan malamai sun kara wa juna ilimi, me dalili don ba a samu nafsin da ya takaita ta ba, kuma an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar fiska fiska. Wani lokaci ya sanya raka'a guda biyu ya sallame, wani lokaci ya sanya raka'a guda hudu ya yi biyu ya sallama, ya yi biyu ya zama dai gaba ɗayan ta raka'a hudu ne, wani lokaci ya kan yi takwas ya yi biyu ya sallama, 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 kamar yadda a ranar Fathu Makka. Hadisi ya tabbata cikin silsilatul ahadith sahiha na Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani rahmatullahi alayhi, cewa ya sallaci raka'a takwas a ranar Fathu Makka. Amma sai da wasu malamai suka dauka to tunda ya mafi raka'a takwas shine mafi yawan abinda nafsi ya inganta sai mutum ya tsaya a kai, da haka akwai wanda suke da fahimtar dukkan yawanta kada a wuce raka'a takwas. Maqul tayyib. Amma kuma akwai malamai da ke iya ga za a iya wuce raka'a takwas, saboda yayi takwas din ne amma yayi fiska fuska, kamar Sheikh bin Baz rahimahullah a cikin Majmu'ul Fatawa nasa juz'i na 11 shafi na 389 yake cewa babu iyaka, in mutum ya yi biyu ya sallama biyu 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 har ya kai 10 ko 12 ko sama da haka bai yi laifi ba, don ba a haddada iyakarta ba. Haka Ibnu Utsaimin rahmatullahi alayhi cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni nasa shi ma anan yake cewa babu nassin da ya kawo iyakan mazmumin raka'o'i da za a yi, a juz'i na 4 shafi na 84 yake cewa la hadda laha aw la hadda li aktsariha, la hadda li aktsariha, wato babu limit na maximum raka'o'i da ake a salatul duha. Ala ayyi halin, abin da ya tabbata a sunna mafi kankanta biyu, mafiya yawa abin da ya zo a hadisi manzon Allah ya yi shine raka'a takwas, idan bukata da kama mutum ya yi 10 ko 12, amma duka biyu sai an yi sallama, a nan malaman suna gaba laifi ba ne, wallahu ta'ala alam. Wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Allah ya gafarta wa mahaifan malam, amin. Ina godiya, Allah ya saka alkhairi ya kuma kara wa malam lafiya da tsari ilimi mai albarka, wannan ma na gode, amin. Wannan bai so ne da yawa kuwa. Bayan haka yake ni dai ina kyautar malam da ala rahma, Allah ya sa na zama kamar su. To babbar magana, karama dai kamar ala rahma, ni kai dan almajiri ne ai. In ka zama kamar ala rahma yayi ai mutan ai ala rahma, to Allah ya sa na zama kamar ka. Allah ya sa a wale ki, ni kuma garbi wake ta wa. Sai ya kara da cewa inni uhibbu kuma fillahi, ina son ku don Allah. Ya kira sunana, ya kira sunan aran ba, babbar magana, ina ji wannan ya san mu sosai ne, don ya rubuta sunan duka daidai. To ahabbaka Allahu alladhi ahabbta la fihi, Allah da ka so mu don shi muna roƙon ya soka, son musulmi ibada ne. Allah ya ba mu ikon yin soyayya don neman yardarsa, da kuma ƙiyayya don neman yardarsa. Wannan yake assalamu alaikum malam, Allah ya kara wa malam da ala ramma kariya da imani, amin. Wannan ba ya sake fata ya ke wuce. Yace malam an haifa mun yaro ranar Talata, to yaushe ne ne ranar suna din? An haife shi ran Talata. Matsala ce ce lafiya, malamai sun kara wa juna ilimi a kai. Amma abin da duka suka kai suka kawo karkashin hadisi ne guda ɗaya na Imamu Abu Dawud rahimahullah, hadisi da 2255 da manzon Allah tsira da aminin tabbata da yake cewa kullu gulamin rahinatin bi aqiqatihi tuzba alfu yawma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Karshen hadisi manzon Allah ya ce dukkan yaro da aka haifa sai ya ce tuzba yawma alfu, ana yanka masa yau musabihi ranar bakwai da wata ran bakwai dinsa, sannan an masa yanka ran bakwai dinsa, sai kuma a yi mai sai a aska gashin kansa sai a rada masa suna. A wannan hadisi ne malamai suka yi ta kara wa juna ilimi akan menene abin da ya fi dacewa. Idan muka duba cikin Al-Mughni na Ibn Qudama rahmatullahi alayhi juz'i na 1364 ya kawo maganganun malamai sai wa sunna ay yuzbaha yawm sabihi. Abin da ya tabbata a sunna shine a yi wa mutum yanka ranar bakwai dinsa. Mun fahimci ranar bakwai? Misali shine in an haife shi ran Talata, bakwai dinsa shine a yankan ranar Litinin. Shine bakwai dinsa, ba ranar Talata ba. Yanzu misali, zan muku tambaya mai sauƙi. Yace dalilin da za a yanka, idan an haife shi Laraba sai a yanka yaushe? Talata, a sa suna Talata, a yi aski Talata. Idan an haife shi ranar Juma'a sai a yi me? Sai a yi, in an haife shi ranar Juma'a sai a yi Alhamis. To wannan shine yau musabihi, jumhur na malamai a kan wannan suka tafi. Mafiya yawan malamin musulunci wannan shine ka'idar ranar suna da yanka da aski. In an sa suna ran farko babu laifi, don manzon Allah ya rada wa ɗansa suna Ibrahim ranar. Mu duba cikin Tufatul Wujud da ya kamil maulud. Amma ka'ida an kana magana bakwai ne, to ba ran da aka haife shi ba ne, ran da aka haife shi suka ce in ta zago ya zama takwas ne. Yanzu misali mai sauƙi da zan tambaye ku, ran yanka muka tashi da azumi? Ranar Alhamis. Sannan yau ranar yanka ne ne? Laraba ne. To yau kuma azumi na yau ne a bakinmu? Na bakwai. Amma kuma Alhamis ba ta zo ba. Ai Alhamisun ba ta zo ba. Yau muna Laraba kuma bakwai muke yi, to suka ce haka ake girgiyar. Ai mun tashi da azumi Alhamis, to haka in gobe Alhamis sai azumin mu takwas ne ba bakwai ba ne. To zaka tun da an ce bakwai dinsa suka ce za a kirga da ran da aka haife shi, an haife shi Alhamis, sai mu ce to ɗaya ga wata Alhamis, sai biyu yau ne Juma'a, Asabar ku riga kirgawa, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, sai ku ka kama kanku ba ni na kama ku ba, yasa nace ku kirga. To kaga ai shine yau musabihi, idan in kace sai ranar ta zago to ya zama takwas ne a musulunci. Dan yanzu gobe in aka ce Alhamis gobe mun musabi muna da mizati mi takwas ne. Tunda kuma an ce bakwai dinsa, to me yasa ka yi subtraction, ka dauke ma ranar farko? Ai ran Alhamis ma yana cikin kwanakin zuwa duniya. Ya ce da Alhamis, ya ce da Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, to shine bakwai dinsa. Amma in kace sai ranar Alhamis ta zago to takwas dinsa ne wannan, ba bakwai dinsa ba. In muka duba malamai da dama a kan wannan fatawa suka tafi, kamar cikin Al-Mawsu'a Al-Fiqhiyya juz'i na 30 sun ce wannan shine dade. Haka Ibn Uthaymeen rahimahullah cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni ya yi bayani mai tsawo, har ma ya ba da misalai, ce wanda aka haifa Laraba a yi suna Talata, wanda aka haifa Alhamis a yi suna Laraba, wanda aka haifi Juma'a a yi suna Alhamis. Wannan shine irgen da ake a musulunci. Kuma ita ce fatawa da Sheikh bin Baz rahimahullah bayar, haka ita ce fatawa ta Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayh. A cikin Al-Mawsu'a al-Fiqhiyya suka ce zahaba jumhurul fuqaha, kashi 90 da yan kai cikin ɗarin fuqaha sun tafi akan wannan fahimtar ne. Mafiya yawa shine abin da suke kai. Matsala ce dai ba ta sa da jijiyar wuya ba, kada wannan ya sa a je a shiga kuma rikici. Addini baya son haka, abu ne na fahimta. Amma tsakani da Allah mu haka muke a gidajenmu. In aka haihu ran Talata muna yin suna Litinin, in aka haihu Alhamis muna suna mai Laraba, tunda shi gidan namu ne, yaranmu ne, kaga ai mu ba za mu yi rikici ba. Ban san ko aran ma haka yake ba, aran ma yake shi ma haka yake a gidansa. To gaskiya haka sunnata karantar, amma dai yawanci ba haka muka samu a al'adance ake yi ba, kuma shi addini ana yinsa da hujja ne. idan akwai hujja to sai a yi abinda hujja take ba abinda muka ga ana yi ba saboda abinda muka ga ana yi yana zama dalili ne idan ya dace da Qur'ani da Sunna idan ya saba to ana barin sa wannan shi yasa ni ma ina tsammanin an mun suna ne ran da aka haifen ta zago mai yiwa takwas din ne saboda haka daga iyaye na Allah ya ji kansu ya gafarta musu ke yi kuma shine fahimtar addini a wannan lokacin amma mu kuma yanzu hujja ta iso wajenmu wannan yasa kanni na karshe na san mahaifina ya canja yadda mu muke yi haka daga an yi a gidanmu saboda da hujja ake amma ni ba ni zaton na samu wannan so za ka mu kuma yanzu abinda muke yi ƴaƴanmu shine ranar bakwai din saboda haka addini ya yi kuma a ran ma yace shi ma haka yake yi to kaga ni ma na samu dacewa da a ran ma ke nan ko ni ma na dace da haka sai Allah ta'ala ya ba mu ikon dacewa da sunna za mu tashi da ikon Allah daidai kan aya ta 129 inda je muka yi kwanan jeji kenan ko insha Allah ta'ala bismillah arrahman
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
ربنا يا مهدتهم وابعث فيهم رسولا كتاد من ذو أتكنسو منهم دقاريسو يتلو عليهم يناكرن تاوى أكنسو آياتك آيوينتا ويعلمهم الكتاب ينا علما تدسو للتاكي والحكمة لكم حكمة ويزكيهم ينا ترك كيسو دقا دسكا شركا كو بدئا كو صابو الله كو تزوجيا إنك للي أنت كي العزيز مبوائين الحكيم وما أبو تنفقن شيدة إكما أتكين صار وانا غاينا دا ألاكا دا آيو ينباي دا مكتوكو وإذ يرفو إبراهيم القوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانا آيو ينباي دا مكتوكو بياني جيسنا دا ألاكا دا تيو shi gaba da addu'ar da babanmu Ibrahim alayhi salam yake yi da kuma Isma'il alayhi salam shine rabbana ya wahal tsummu ababil ladabi idan zakai addu'a iya da ke farka ambaton sunan Allah kaga duka addu'a suna ta rabbana rabbana wab'ath fihim rasulan rabbana waj'alna muslimin laka idan zakai addu'a ka duba sunayen Allah da suka dace da wannan addu'a da kake shi yasa da ban roƙon Allah da sunayensa al-asma'uhu al-husna sunayensa mafi kyawu yana daga cikin sabubba da ke sa Allah ya karbi addu'ar mutum in za ka yi addu'a idan kana neman Allah ta'ala ya tausaya ne ya fi maka sai ka rike sunayensa kamar na at-tawwabu na ar-rahmanu na ar-rahim ka duba sunayen da ke da alaka da abin da kake roko idan kana neman Allah ta'ala ya baka arzikin aihuwa ko arzikin lafiya ko rufin asiri na rayuwa sai kai ake da sunansa ar-razzaq ko ar-raziq duka ya tabbata a shari'a sai ka roki Allah subhanahu wata'ala amma Allah na da sunaye guda biyu wanda suke da tasiri wajen addu'a musamman cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune me الحي ده القيوم الحي القيوم waɗannan sunaye guda biyu suna da matukar tasiri wajen roƙon Allah subhanahu wataala sune asma'ul lakin a'zab wato sunaye mafi girma da Allah sarki ta in ka roki Allah da su kana maimaita su insha Allah ta'ala Allah zai biya maka buƙatunka shine ayi addu'a kace amin ya hayyu ya qayyum ko ka roki Allah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sai ka faɗi buƙatunka waɗannan sunaye suna da tasiri kai ka ce ga wajini na wuce ne wajen tasiri sun zo akalla a wurare guda uku a Qur'ani arama ina gaba ne kai ka musu akwai ɗaya a Bakara ko akwai ɗaya Ali Imran akwai na ukun a Taha haka ne arama ta wasu dai mu ji su
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
نفر سورة آية الكرسي سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم جاء الحي جاء القيوم نبي سندو أتكين آية تجيو أتكين آل إمرانا الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب أنني أعرف أن شكسيك كما بقى وجن بقى وجن قنا بني سيدا ودى بقى سيدا وفو قنا سوفي شين إجاد سنو القرآن كما ندريبا ندري شكا قنا سيدا كأولنا بيه ببقية جي كما ييوتون فشين سيدا كبقى إيش قومنا سيدا أكتش سورة طه الله يقول وعنت الوجوه للحي القيوم ولنا ولا رئيس الله يقول وعنا نصنع الحي القيوم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sirrin abin ya ba mu lakana annabi yake idan zaka roki Allah to ka kira al-hayy al-qayyum kamar mai kaso addu'a zaka ga aiki da gabawa insha Allah ta'ala to zaka arife su sosai sai sa an yi addu'a sai ka ce amin ya hayyu ya qayyum in zaka roka sai din ma ka ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ka rika yi ka ga aiki da gabawa wannan shine lakalin da sunna ta ba mu daga cikin karantar Qur'ani to annabi Ibrahim shi yana aiki da rabbana shi ma yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda abin da ya faru a shari'arsa mai yiwuwa ne zama a wancan lokacin malamai suka ce rabbana din shi yake tasiri amma mu a cikin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ce al-hayyu al-qayyum wa ba'ath fihim rasulan sai suka roki Allah annabi Ibrahim da Ismail suka ce ya Allah shine wa ba'ath wa ba'ath kaga anan kaman umurni ne amma bisa ga darasin jiya tunda na kasa ne roki na sama ya zama me ya zama addu'a ya zama roko ne tunda minal adina ne ilal a'la to sai mu ce ba za mu ce umurni ba sai mu ce sai suka yi addu'a rabbana wa ba'ath wa ba'ath daga ba'atha ne ba'atha kuma kaman arsala ne ka aika wa ba'ath fihim bi ma'ana ursil fihim rasulan ka aika da manzo a cikin su shine aikawa kamar hadisin bukhari da muslim lamma ba'atha mu'azan ila al-yaman kaga sai ce ba asa ai arsala mu'azan ne ila al-yaman to ya Allah ka aika a cikin su rasulan wani manzo sai annabi ibrahim da annabi isma'il suka daga hannu suna rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz al hakim rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal aziz al hakim sai suna ta addu'a su biyu ka kayar a cikin su rasulan wani manzo sai zo bin nakira minhum daga cikin su su wanne ke nan daga cikin zuriyarsu daga cikin ahalu makka wanda suka gina dakin ka'aba don an yi magana wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min al-bayt min ahli makka na dai kenan na biyu kuma minhum daga cikin su shine yana tafan daga cikin shi ibrahim da wa isma'il ai su ma mutanen makka ne a wannan lokacin sun zo mutanen makka sai suka roki Allah ya tayar da wani manzo ya tudu alaikin ayatika da zai karanta musu ayoyinsa a wannan wuri wa Allah ya tayar musu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma addu'a kusa kare kaga Ibrahim da Isma'il sun yi addu'a wa zuriyarsu wa min zurriyyatina kuma sun ce rabbana wa ba'ath fihim wannan addu'a ce Allah ya amsa ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga albarkar addu'ar magabata shine ba a wasa da ita. Yanzu sai ka ga albarkar da ka samu, wata kila wani kakanka ne na shida yayi addu'a yana tafiya aikin haji da kafa a wajen wata kila Chad ko Sudan ya roki Allah ta'ala, Allah ya sa a samu wani salihi, Allah ya samar da kai. Albarkar addu'a ce. Wata zuriya sai ka ga wasu gabaɗe yadda ka san ni'imar da Allah ya muku ko su da kansu aka ce su zauna su faɗi abin da suke bukata za su rage, amma sun ga Allah ya musu komai. Sai ka ga magabata su zauna sai su ce to wannan watakila sirrin addu'ar wani magabacinsu ne. Sai ka ga zuriyar komai Allah ya ba su, akwai masana addini, akwai masu attajirai a cikinsu, akwai sarakuna a cikinsu, akwai salihan bayi. Sai ka ga duk wata ni'ima da ake nema wannan gida za ka gani, duk garin da ka je akwai masu irin wannan sifa da su. In ka shiga Kaduna ka gani, in ka je Kano za ka samu, idan ka je Sokoto, in ka je Zamfara, ka je Borno, ka je Bauchi, sai ga wata zuriya ta zama zaɓaɓɓiya ce. Duk wannan sirrin addu'a ne. Kaga addu'ar Ibrahim da Ismail alayhi assalam an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duba yadda albarka zuriyar sa kai albarka, duba yadda aka samu ahlul baiti, duba yadda ƴaƴansa da jikokin sa suka kasance, duba yadda zuriyar sa ta kasance. Duka fa addu'ar ne wa ba'a sayyidin rasulan, sun yi addu'a shekaru dubbai amma sai ga Allah ya amsa ya tada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke sa a wani hadisi riwaya na Imam Ahmad rahimahullah, sahabbai suka tambayi manzon Allah ma kana amruka, ya al'amarin kai kasance ne kai komai naka Allah ya daidaita maka, ga kan halitta, ga kaza Allah ya baka, ga ilimi Allah ya baka, ga annabta Allah ya baka, ga manzanci Allah ya baka, ga lafiya Allah ya baka, ga jarunta Allah ya baka, duk abin da mutum ke bukata ya baka aihuwa maza da mata. Suka ce ya al'amarin kai kasance ne, sai yace da'awatu abi Ibrahim wa bushra Isa. A wannan wurin sai yace albarkar addu'ar babana Ibrahim ne, da yake rabbana wa ba'ath fihim rasulan, da kuma da yake wa min dhurriyyatina, na biyu kuma yake da busharar annabi Isa, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Muhammad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sai yake wannan bushara da annabi Isa yake cewa ina zuwa, su ne Allah ta'ala ya amsa ga addu'ar babana ga busharar Isa alayhi salam, sai Allah ya turo ni. To kaga albarka ta addu'a, shi yasa kar mu rika takaita addu'a ga ƴaƴa ma kadai, mu rika yi har jikoki, har tattaɓa kunne, har tattaɓa gashi, ko dukan ko ina ai a wuce kunnen a tafi zuwa ga gashin kai. Shi ne kai ta addu'ar, idan Allah ya amsa sai ga duk zuriyarka ta yi albarka. Kuma idan kai kuskure ɗaya wata akan wata mummunar addu'a kai ba sai bi hatta ƴaƴanka da jikokinka su rasa albarka. Dauki misali mai sauki, Sa'id ibn Musayyib shine sayyidut tabi'in. Yake me ke faruwa magabacin su ne gwaje manzo sallallahu alaihi wasallam ke da. Sai Annabi yace me sunanka, sai yace me Hazmu, shine kamar kaushin hali da ko bakin ciki ko abin da ya kama da wannan. Duk ana iya fasara da shi. Sai Annabi yace aida sai ka canja, sai yace haka yake so. Bai canja sunan ba. Yace dalilin wannan da bai canja sunan ba, manzo Allah ya ce canja bai canja ba. Yace duk zuriyar mu ga ya jikoki jikokin jikoki, sanda kowa ya saukin hali, kowa ga su manyan malamai ne, shine sayyidut tabi'in. Amma wannan kaushin halin sunan kakansu, babansu, kakan kakansu, haka yake jin zuriyar gaba ɗaya kowa iya da kaushin hali. Kaga daga suna ne fa kadai faru, kawai aka dan bada recommendation ai da ka tunda yace a bar masa haka, amma wannan sun yi bisu. Ku ji san ababe da dama da yau muke ba suna da tasiri akan zuriya, akan ba wai ƴaƴa ba da jikoki da jikokin jikoki. Yanzu mai yawa wata addu'a muka yi a nan wurin, Allah ya karɓa, sai Allah ya kawo wani jikan 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 jikanka, sai dai zama babban mutum ya zama limamin haramin Makka ko Madina. Kuma a nan ka zauna kai karatun, bayan ka wuce da shekara 170 maybe sai Allah ya kawo shi. Albarkar wannan addu'a din ce. Shi yasa yake wa ba'a fihim rasulan minhum, daga cikinsu, kuma daga cikinsu shine daga cikinmu mu kuma da ahalin Makka da ya ɗauka. Wannan kuma yake na mana sunnar cewa dukkan mutumin da aka turo da saƙo, idan ɗan ƙabilar mutane ne ko ɗan garinsu ne ko wanda aka haifa a cikinsu ne, sun fi yarda da saƙon nasa. Shi yasa duk al'ummomin duniya idan Allah ya tura musu annabi wanda aka tura zuwa ga wani zababiyar al'umma ba zuwa ga duniya irin annabin mu ba, ana tura annabin da yaran mutanansa ne. Wama arsala min rasulin illa bi lisani qaumihi. Saboda tasirin yare, idan da annabi ne za a tura wata kabila ita kadai, Fulani sai a ce ba Fulatani ne kuma Fulatanci yake, Hausawa Bahaushe ne Hausa yake, Kanurai Kanuri ne kuma Kanuranci yake yi, Yarbawa da Yarbe ne kuma Yarbanci yake. To da yake annabawan baya kawai ga wata kabila ake tura, to ba a turo ba ko dan gari ake turowa, wanda ɗansu ne, jikansu ne, yaransu yake yi. Saboda al'umma idan ana so a raba ta da gargajiyanci, to fa Bahaushe ce da dan gari akan ci gari. To suka ga ɗansu ne ya zo yana musu yare, to ai ya gama da su yaren da suke shi yake yi. Shi yasa suka ce waba asfikim rasulan, shi yasa ko saƙo za ka tura, to ka duba wane ne a cikin al'umma za a saurare shi. Ai ka za ka yi wakili, za ka tura, zai je kaza ne, zai je kaza ne, matuƙar abin na da alaƙa da karɓar saƙo, tura musu wanda suke da alaƙa da shi, yana tasiri su saurare shi. Yau idan ka je wani ɓangaren Najeriya, kada ka tafiya a tawaga sai ka je da mai jin yarensu, yanayin yaren sai su yarda da kai. A ba dai a cikin tawagar ka ba mai yarensu, to duk abin da za ka yi suna ga kai wannan ba su san mu za a yi maguwa, ai baki ne. Amma daga sun ji wani ɗan ƙabilarsu ya yi yaren, sai ɗan sai hankalinsu ya kwanta. Shi yasa Allah ta'ala yake turo jagora a cikin mutane da yaren da suke yi. Ya turo alaihim ayatuka, yana karanta musu ayoyinka, su ne ayoyin Qur'ani. Bayan an ce ayoyi sai ce wa yu'allimuhumul kitaba kuma wal hikma. Kaga anan ga ayatuka ga alkitaba, me bambancin su? Yana karanta musu ayoyin da kuma yana karanta musu alkitab littafi. Yana karanta ayoyi ga littafi. Fassara guda biyu masu ƙarfi. Na farko malamai suka ce an yi aiki da ka'idar balaga ne, balaga ta Qur'ani ta Larabci, shi ne abinda ake kiran zikirul ammi ba'adal khas ko zikirul khas ba'adal am, wanda shi ne al-itinaf. Kamar yadda Allah yake tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha, mala'ikuna saukowa da ruhu, ruhu kuma mala'ika, Jibril ai shima mala'ika ne, amma sai aka ware shi da ambato a kansu saboda tasirin ne matsayinsa a nuna falala. Kai kaje ka gaisuwan sarakane da abokanka guda tara, sai aka ce da wa kaje, sai kace na je ni da malam Muhammadu da abokanina guda takwas, kuma shi ma abokinka ne, kana nuna cewa darajarsa ya fi na sauran abokanan ne. To anan malamai suka ce wa yu'allimuhumul kitaba huwa yatlu alaihim ayatika, yana karanta ayoyin Qur'ani a kansu. Wa yu'allimuhumul kitaba, kuma yana ilmantar da su Qur'ani. Sai suka ce itina batai, an ambaci karanta ayoyin saboda tasirin kira'ar Qur'ani wajen karantawa. Shi ne annabi dare da rana zai karanta musu Qur'ani a sallar azhar, la'azhar, magriba, isha, azuma, za a saukar da aya ya karanta musu. Shi ne fassara farko. Fassara na biyu na malamin ta ce yana daukan cewa yaqulu alaihim ayatuka, yana karanta ayoyinka a kansu, shi ne yana fassara ayoyin. Shi ne daga aya ta sauka sai ce Allah ya saukar muku da aya kaza, ma'aninta kaza, shi ne yatlu alaihim ayatuka. Wa yu'allimuhumul kitaba, yana karantar da su littafin Qur'ani, kuma shi ne ci gaba da karantar da Qur'ani da ake yau da kullum ba a ranar da ya sauka ba. To daga kenan sai zama saukan farko shi ne wanda aka yi ishara zuwa gare shi a cikin yatlu alaihim ayatuka, cikin suratul Nahl aya ta 44 da manzon Allah yake bayyana musu wa anzalna ilaykal dhikra
wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wadh-dhuhur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana ma nuzila ilayhim لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
To malamai suka ce wannan aya ta 44 a cikin Nahl ke fassara wannan yatlu alaihim ayatuka, shine da Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mun saukar da littafin gargadi Qur'ani gare ka, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim, don kai mutane bayanin hakikanin abin da aka saukar zuwa gare su. To kaga litubayyana lin-nasi shine yatlu alaihim ayatuka, yana bayyana muku hukuncin kowace aya wa yu'allimukumul kitaba kuma yana koya muku karatun qur'ani din yau da gobe shine alkitab wal hikmata kuma yana koya muku hikima me hikima tafsirin ibn abbas shine sunna yatlu alaykum ayatika yana bayyana muku tafsirin qur'ani wa yu'allimukumul kitaba yana koya muku haddan qur'ani da karatunsa wal hikmata kuma yana koya muku sunnoninsa wannan shine da ibnu abbas Allah ya kara masa da ya fassara zaka duk inda ka samu alkitab wal hikma zaka ga alkitab din qur'ani ne alhikma kuma sunna ne a waɗannan sun zo a wurare kaman da dama a qur'ani ba ne fi arama ba mu misalan ko guda uku akwai laqad manna Allahu 'alal mu'minina ibba'a fihim
laqad manna Allahu 'alal mu'minina ibba'a fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin
akoma cikin suratul nisa ayata 113 ko wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma
walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min shay وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا
لا خير في كثير من ذلك وانا مثالين يقول أكوين أن الله يقرأ الكتاب الهكمة يعني في كتاب قرآن هكمة سنة نفركم آرما لكم رسيم آل إمران لقد من الله على المؤمنين إثبأت فيهم من أنفسهم إثبأت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والكتب نبي يجي سورة الجمعة يدوكو آية تبي هو الذي بأث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نأوكو يقوم في سورة النساء آية دليل شأوكو وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وألمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wannan misalai ne kada inda alkitabi yake da Qur'ani wa hikma sunna za ka ga annabi manzo Allah ya koya musu abu uku ko ya koya mana bisa ga yadda isnadi yazo gare mu shine yatlu alaihim ayatika tafsirul Qur'ani wa yu'allimuhum alkitaba koya musu yadda za a karanta Qur'ani din yadda za a haddace shi wal hikmata kuma yana koya musu tafsirin sa amma idan ba kira alkitab ba ka kira ayoyi da hikima to ayoyin ya dauki tafsirin qur'ani da koyan karatunsa da haddansa kamar yadda yake a cikin suratul ahzab wa zikru ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma kaga anan bai sai alkitab ba to da haka min ayati llahi ya dauki dukkan abin da ke da alaka da qur'ani wal hikma kuma shine sunna da wannan malamai ke cewa daman babu dama mutum ya bauta Allah da Qur'ani kadai bai bi hadisai ba don hadisan su suke taimakawa wajen fahimtar ma'anan Qur'ani da mafhum tayyib wa yuzakkihim kuma yake tsarkake su ai wa yutahhirahum wa ka ibn abbas da imam mufatil da katada ibn diama ibn katada alayhi rahmatullah in ka tara maganganun su wa yuzakkihim shine yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga bid'a yana karfake su daga dukkan wani munanan dabi'u kaman zuki ta malle ko munafurci ko hasada ko iyayya ko annamimanci. Haka manzon Allah ya zai ta karantar da sahabbai kyawawan dabi'u. Shi yasa cikin hadisin Imam Ahmad rahimahu Allah ya ce wa innama buddistu li utammima makarim al akhlaq, ni an aiko ni ne dan na karantar da ku kyawawan dabi'u. Shine wani zakiyi ya koya mana tauhidi, ya koya mana tsarkake Allah, ya koya mana kyawawan dabi'u a rayuwa. Shine wani zakiyi yana tsarkake su. Mafhum? Tayyib. Wa in wani zakiyi innaka lalle kai, shine wa Allah kenan, innaka lalle kai anta, wannan damirul fasl ne, la muhalla lahu min al-i'rab. Dan asali innaka al-azizul hakim ne, amma sai suka ce innaka anta al-azizul hakim, to haka damiri ne na fasl, ya raba innaka da al-azizu, amma kuma a irabi bai da muhalli. To haka innaka lalle kai anta kai din kaman tauhidi ne na ma'anawi. Al-azizu mabwayi, daga izza ya izzu, azza ya izzu, haka za ka rufe gidan kalma da. So da kan an ce al-izzu ko al-azizu shi ne dhul qahar wal ghalaba, wanda yake iya tilastawa kuma yake rinjaye. Za ka kace Allah mabuwayi ne, kana nufin shi zai iya tilasta mutum ya yi abin da baya so, saboda ba mutumin da yake so a rayuwarsa ya yi jinya, amma Allah zai dora mutum duk matsayinsa kuma sai ya yi jinya. Sannan na biyu kuma al-ghalaba, Allah yana rinjaye, ba mutumin da yake rinjaye Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakim kuma Allah mabuwayi mai hikima, da haka al-hakim an yi ishtikaƙin sa ne daga asalin kalma ta ainihin al-hukm wal hikima, dukkanin su mazarin su dai ne. Me yasa ake da alaka tsakanin hukunci da hikima? Saboda dukkan hukuncin Allah babu wanda babu hikima a cikinsa. Duk hukuncin da Allah ta'ala ya yi babu wanda bai da hikima, sai dai ko ni da kai bamu ga hikimar ba, amma tabbas akwai. Don haka Allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne a cikin hukuncinsa. Na'am.
ومن يقرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم, babu wanda zai yi kyama daga tafarkin Ibrahim ko kuma zai kwadayin barin tafarkin Ibrahim, illa sai dai wanda man safiha nafsa, ya batar da kansa ko ya jahiltar da kansa ko ya wautar da kansa. Walaqad istafainahu fid dunya, don mun zabi annabi Ibrahim ne a duniya. Wa innahu fil akhirati, alajira kuma lamin as-salihin, yana cikin salihai kuma cikin annabawa. Dalilin sauƙin wannan aya bisa ga tafsirin sahabi Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu, a wajen tafsirin Qur'ani Abdullahi ibn Abbas shi ne habarul umma, a wajen Bahaushe wannan ba zai fahimta ba sai ka ce shi ƙarshe ne, wato a cikin sahabban ma shi ƙarshe ne, saboda akwai sahabban da Allah ya musu baiwa da Qur'ani shi yana ciki, ko manzon Allah ne ya masa addu'a Allahumma allimhu al-kitaba wal hikma, Allah ka ilmantar da shi littafin, wani wuri yace ilmantar da shi al-hikima, wani wuri yace ilmantar da shi littafi da hikima. Irin su Abdullahi ibn Mas'ud, irin su Salim Maula Abi Hudhayfa, suna cikin manyan su Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhum, su Ubay ibn Ka'ab radiyallahu, wadannan su ne asalin ƙarshe. Din ka ji an ce ƙarshe, kamar mutanen Borno su ce maka gangaren ne a Qur'ani ko? To wadancan tun a zamanin sahabbai su ne gangaren ɗin. Da in maganar Qur'ani wurin su ake zuwa. Sai sa shi Ibn Abbas irin tafsirin nan da muke yi ya koya ɗalibansa irin su Mujahid ibn Jabal, su Asa ibn Abi Rabah, da irin ɗaliban Ibn Mas'ud da ke zuwa wurinsa irin su Qatada ibn Di'ama ibn Qatada alayhi rahmatullah. Ya ce Mujahid ya ce mun koyi tafsirin Qur'anin, kowace aya inda yana iya yiwuwa a je wajen da ta sauka, sanda Ibn Abbas zai kai mu wurin ya ce ga inda aka saukar da ayar, in jin din bishiya ne sai mun jin din bishiyar mun zauna sai sai to wannan ayar a daidai karkashin bishiyar nan aka saukar da ita ga manzon Allah a daidai lokacin ya sa kaya iri kaza da kaza ya zauna akan wani dutse a daidai wurin da dutsen ya ke sai ce kuma so gaba sai su matsa sai ce da muka ketare farin nan a daidai nan ya zauna sai gaya mana ayar da aka saukar a can din kuma ya gaya mana tafsirin ta gefen sa wani ke zauna wani kuma na tsaye ta bayan sa ya sa kaya da haka aka yi tafsirin Qur'ani haka Mujahid bin Jabar suka sada suka koyi tafsirin Qur'ani haka suke yawo daga wuri zuwa wuri suna ga ina aka saukar da ayat ina ke yin halitta ya zauna kuma da aka saukar a masu bayanin yayi a lokacin haka suka koyi tafsirin Qur'ani sai sa mafiya yawa an kana bin manyan mashuran tafsirin Qur'ani za ka ga ana cewa irin su ko tafsirin Qur'ani na Abu Ja'far Muhammad bin Al-Tabari rahmatullahi alayhi ko irin na Ibn Kathir Ismail ibn Kathir tafsir al-Qur'an al-Karim ko kuma irin al-Jami da aka bi Qur'an na Imam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ko kuma ruhul ma'ani irin na Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala ko tafsir Muhammad Rashid Ridha ko irin tafsirin Jamaluddin al-Qasimi na Mahasin al-Ta'wil irin su Zadul Masir na Ibn al-Jawzi kana bin manya-manyan tafsiran Qur'ani zaka ga maganganun waɗannan sahabbai da tabi'ai in an kawo sai kaga malamin ya ce to wannan ina ga shine magana daidai saboda yana da wahala kaga kaudin su da suka yi ittifaki ka gefare zaka Ibn Abbas karkashin ayan nan yace dalilin saukarta shine akwai sahabi Abdullahi ibn Salam wanda asalin sa menene bayahude ne sai musulun sa to sai da yake da awaga Ibn Akhi ke dan dan uwan sa da abokin sa su shigo musulunci ɗayan sunan sa Muhajir ɗayan sunan sa Salama sai shi Salama ya musulunta amma Muhajir bai musulunta ba to da haka Salama ya karbi musulunci Muhajir kuma sai ya karbi musulunci dalilin wannan sai ya ce kai me zai da musulunci sai Allah ya saukar da wannan aya yana cewa shi wanda yake karba din cewa babu wanda zai yi kamanta farkin Annabi Ibrahim sai dai wanda ya bata ya zama wawa kuma ya asaran kansa don haka dan uwan ka Salama da ya karbi musulunci shi ba wawa bane kuma bai bata ba kuma shi wayayye ne kai da kake musulunci kake tafarkin Ibrahim Salama ya lalace ba a sai kake tafarkin addinin Annabi Muhammad ba dan ba sa san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda su Yahudi daga zuriyar Ishaq ne Ishaq ya ago shi kuma Annabi Muhammad daga Isma'il ne to waɗannan ɗabi'u suka gada na ƴaƴan bakkaru wanda bai da asali addini to shi yasa ba a ce ku bi addinin Ibrahim sai ka ce tafarkin kakanku Ibrahim ba sai Annabi Muhammad ba wato sai aka jingina zuwa ga kakansu don su gane saƙon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine saƙon kakansu Ibrahim to kaga hikimar nuna abu da me da wanda kake da alaka da shi kaga ce ai tafarkin ai kakanku ne ai ko tushenku daga Ishaq ne Ishaq daga Yaqub ne daga kaza to haka shi Muhammad abu da yake karantarwa ai saƙon kakanku ne wanda Ibrahim ya zo da shi to saboda ɗabi'ar dan adam in ka jingina abu zuwa ga yarensa ko asalin gidansu to yana ga girman sa to shine yake jan hankalin wanda yake karɓar ɗabi'ar ta wa mayyar zabu kalmar ratiba tana zuwa da ma'ana a sake ma'anin da shine kwadayi amma a larabci bayan ragiba aka ce an bayan ragiba to ya zama kyama saboda ka ce ragiba ina kwadayi an daga barin abu to kaga abinda na yi kwadayin barin sa nayi bai nayi kyamar sa kenan saboda ragiba an ina kwadayin na bari ne ba nayi ba amma ka ce ragiba fihi to ya zama shi kwadayi ne ina kwadayi cikin kaza to anan sai aka ce ragiba an shine tarakahu ragiba fihi ai talabahu to tun da aka ce suna kwadayi an millat ibrahima kwadayin barin tafarkin ibrahim kaga kenan sun yi kyama don kwadayin ba nabi bane kwadayi na gari ne to duk inda kalmar ragiba ta zo in za ka fasara kwan sai ka duba me gabanta idan fi ne to kwadayi ne idan an ne to kyama ne da nisantar abu amin kaman kala arahibun anta an alihati ya ibrahim kaga sai sai arahibun anta an alihati wato annabi ibrahim na kin guma ka kenan kaga anan yayi kaman guma ta amma inda an ce arahibun fiya shi yasa kaman ba da mun fiye ke cewa in kana son aure sai ka ce inni fiki la ragibun haka ake fada duk wannan ai kaga duk lobanya ne tun afiziya su ne sana askan yake koyan su sai ka ce inni fiki la ragibun wato kai kana da kwadayi a cikin ta shine ba ka san za kai ke kana san wanki ko kuma ka ce kai duk wanda Allah ya ba wa irin ki ai yayi sa'a wai malaman da suna maka cewa su wanda ya san addini ba da kiki bane wato hatta kalmomin lobanya sun iya sun aga shine ba za ka to kan ka ce kai wanda kin yi ba shi yasa suka ce ko wata tana idda ne kana so ka ba ka so ka ce kana son ta dan in ka fara akwai matsala ba a nema idda kuma in baka dan nuni da dabara ka dan nuna da kai tunda ba kuma sai wani ya riga ka to sai ka dani wani jirwaye da kamar wanka haka sai ka fara ka ce kai ai wallahi wanda take kidi din na ga gaskiya ya samu damtul basira to kaga fa dan wannan kake ya samu damtul basira ai ka dan ne kake ba sai na tono ba don haka ba mai kyama an millat ibrahim ai shine an dini ibrahim tafarki ibrahim illa man safiha nafsa sai dai wanda yayi ne kalmar safiha na daukan balla dan kishiyan ar-rusul shine safiha yana daukan wautarwa sannan kuma yana daukan safiha shine jahila to sai ka ce sai dai ba ne in tafarki ibrahim ko addinin musulunci sai wanda ya bata ya jahilta kuma a harar rayuwarsa kuma ya zama wawa duk ya shiga cikin fassara shi ne safiha wannan da wannan malaman qur'ani da kuma malaman tafsiri da malaman fiqh irin su ibnu uthaymeen rahimahullah ke cewa duk wanda yake musulunci duk wayewarsa da certificate dinsa da cigabansa a rayuwa da kere-keren technology ya zama safiha shi ma dan anan Allah bai toke bai ce duk wanda yake tafsirin musulunci illa man safiha nafsuhu ne kowane ne duk ci gabansa a technology a duniya duk ci gaban kasa in take musulunci ta shiga cikin wannan sai sa duk inda Allah ya aike da kalmar safiha za ka ga yana wanda yake addini ne wai yaqufu fa yaqulu safa'u min an-nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha kaga wannan alamar shine safiha ana innakum kumus safaha walakin la ya'lamuna duka kalmar safiha ne sune safaha duka daga kalmar ne duk inda kaga Allah ya jingira da shine da wanda yake musulunci saboda babu jahilci kamar ka jahilci musulunci babu fasa da yake mutum ya bace bar musulunci sannan kuma babu wawa kamar wanda bai fahimci addinin ba shine illa man safiha nafsuhu safiha kuma suka ce za a fasara da safiha nafsuhu ne saboda ai ya sa wa maqulin bihi nasaba to da ka ne da mafidi ne muta'addi illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu haqiqa mun zabe shi ibrahim nan laqad nan tawkili ku kana kaddara wallahi laqad kaga zaka samu allah muqaddar kafar ne ko lamun kafar sannan ga kadi kuma da tahqiqi wallahi laqad haqiqa wanda yake tafarkin ibrahim yake addinin musulunci da annabi muhammad ya zo shi yayi asara wala kadi haqiqa istafainahu mun zabe ibrahim shi kuma da kalmar safa yasku ne ana hawo safa yasku saboda harufan da aka kara daga cikin hurufin ziyada da ake aiki da su a sarraf shine akwai harufan da kake iya karawa a cikin kalma wala qadis safainahu fi dunya mun zabi annabi ibrahim a duniya duk annabawan da Allah ya turo annabi ɗaya ne darajar sa a wurin Allah ta kace annabi ibrahim shine ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi dukkan wani annabi a daraja yana bayan annabi ibrahim ne saboda wala qadis safainahu fi dunya kuma kaga wani hikimar Allah ya nuna maka za ka yi addu'a sai Allah ya baka dan da ya fi ka shine kaga ai shi ya ce Ibrahim baban ka ne to Ibrahim yayi addu'a Isma'il yayi sai Allah ya baka dan da yake darajar ta tafi tasu a wurin Allah wannan kuma duk uba baya kin dan sai fi shi haka yanzu duk aikin alkhairin da za ka yi ko zan yi ko aran ma zai idan ƙa'in mu za su fi mu wannan farin ciki muke saboda ba ka kin naka da ka haifa ya fi ga ko jikar ka ya fi ka kuma haka ya dace ya zama duk abin da ka koya a shekara ɗaya in ka zo koyarwa sai ka karanta da shi a wata ɗaya musamman ka yi karatu za lokacin da ba a ma samun kwamfuta lokacin da arama yake haddan Qur'ani babu intanet babu kwamfuta da za ka zauna kana yi an yi ta yawon tsangaya ne a allo ake rubuta ba ma wutar lantarki ya ake haddan Qur'ani a tsangaya babu wuta in gidan baban ka akwai kana zuwa tsangaya sai dai a kura wuta kuna yi tuna kone ba amma yaron yanzu ba da wannan yake ba karatu masu yake da kwamfuta za a yi da laptop za a yi tunawa dan zamani ko وإنه لشيء في الآخرة على آخرة أن إبراهيم لمن الصالحين ينادى بسم متانة صالحين على آخرة ينادى تنسو القرآن الصالحين أزوى دم على بيو إذن كلمة صالحين تزوى إشكري على بار النباوة بعد كده ونمتن بطريقة نفن من الصالحين النباوة أكي نفن kamar yadda yake wa innahu fil akhirati lamina salihin to sai kace lamina al anbiya'i wal mursalina min al nabiyina wal mursalina kenan shine lamina salihina dan shi da man matsayin sa zai shiga cikin su ne amma a cikin aya daya idan aka samu annabawa aka kuma samu salihai to annabawan na kebantuwa ga annaba salihai kuma mutumin kwarai da nagartarsa da darajarsa bai kai na annabi ba kamar yadda Allah yake wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada sai sai was-salihina kaga an samu annaba a na farko aka kira biyu aka kira na hudu kuma aka ce salihai to kaga anan salihi ba annabi bane amma asalin salihai idan aka tsaffan annabawa ne to yana nufin cewa salihan bayin annabawa yake nufi kaga annabi Ibrahim alaihira lamina salihina yana daga cikin salihan bayi wanda Allah ta'ala ya zabe su kuma shi yasa koda daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai duk annabawan da samu gaisuwar da suke masa mai da hadisi zuwa Bukhari sai suke masa marhaban bil akh as-salih annabi as-salih haka suke gaya masa sai suke muna maraba da zuwan dan uwan mu salih da kuma zuwan annabi salih haka suke gaya masa kaga kenan su ma sun amince da annabi salih ne don haka bisa ga tafsirin wannan jerin gwanan ayoyi din wa laqad istafainahu fi dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihina su ake na ake nufi su ne annabawa ake nufi wallazina amanu wa amilu salihati lanudkhilannahum fis salihin to kaga ana kiran wannan shine fis salihin anan fin nabiyina wal mursalin tunda babu annaba da yazo kuma kissar an ka labarin annabawa ne haka kira wanda suka yi imani da aiki da kwarai to wannan yake na maka kalmar salihin a tafsirin Qur'ani da kaduba wadana ayoyi suka rigaye ta fannin wanne ne suka zo bayan ta na'am
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
يا مشي ده لوجه في تعالى بقى نفكروا طب لوجه في ده ايه هو صوت الله يتي قال له ربه كنت ده لوجه ان الله سيتي مسا أسلم كمسلم ده إبراهيم kana sai ce aslamtu li rabbil alamin na musulmin daga ubangin talikai wannan ya kai mana tun farkon karban annabci da manzancin annabi Ibrahim ne abin da ya faru annabi bai da cikin jama'a sa suna bauta gumaka wai tsala Ibrahim alabihi azara atattakhidu asnaman alaha to yana kalubalantar su rike gumaka a matsayin Allah to sai ke ta neman Allah yake ta neman wane ne Allah da ya halicci duniya da kamar daga sai a bauta masa kisa a yanzu ba mu san dadin musulunci na hakika ba saboda musuluncin gada muka yi tun iyaye da kakanni wanda ya san dandanin musulunci wallahi shine wanda yake tabbincike dan ya gane addinin gaskiya ya shiga kaje kai magana da irin su Dr. Abu Amina Bilal Philip su ga maka da suka musulunta irin su Sheikh Yusuf Estes a America kaje irin su Sheikh Ibrahim Green a Ingila su ga maka wahalan da suka ji a wajen neman addinin gaskiya ga bannin su ga musulunci duba tarihin Salman al-Farisi radiyallahu anhu irin wahalan da ya sha ga bannin ya gane addini amma mu yau mun samu a Kudus haka iyayenka suka yi kakannin ka shikenan sai ka dace abin da araha amma da ka wahala a neman sa ba za ka yi wannan ba to Ibrahim ya sha wahala wajen neman addinin gaskiya shi yasa daga farko dalilin saukan wannan aya ya fara ganin taurari a sama yake su ne Allah da suka bace yake kai bai dace bauta Allah bai bacewa ba sannan wata ta fito yake ka wannan watan ma fa akwai kamar mu'jiza da ita sai ya fara tunanin ko ita ce Allah da za a bauta ba dan bai yadda duniya da ita ta kanta ba dole akwai wanda ya yi ta sai sai to ko wata ce wata ta bace yake kai wannan watan ma ita ma ba ita bace Allah da haka rana ta fito yake to ga babban Allah ya fito da ta bace yake shi baya sun haramma ba mu ayoyi guda uku a cikin suratul an'am ko aya ta 76 and 78 ajiri falam ma janna alayhi al-layl
wa in qala ibrahim li abihi azara attakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء مما تشركون
جزاكم الله خيرا دليل سوكر وانا آية إذ قال له ربه أسلم لوغة سيدنا إبراهيم يقع taurari sun fito zai dosa muku sai ga sun bace shi wannan ba Allah bane yana ta contemplating wata ta fito yana ta tunanin ko ita za a bautawa daga baya ce wannan ba Allah bace rada ta fito daga karshe ce ba zai bautawa rada ba to a lokacin yana cikin wannan halin kakanikaye sai Allah ya ce masa aslim to ka musulunta sai Allah ta'ala ya bijirar masa da addinin musulunci sai ce aslamtu li rabbil alamin to shi ne dalilin saukan wannan aya don a cire shi a rudanin neman gaskiya da yake kaga mu yau mun samu addinin a kyauta ne amma shi fa yake kace ke cewa wannan duniyar ba ta yi kanta da akwai wanda ya yi ta to ya ga taurari ya ce ko su ne suka ji komai a bautawa ya ce kai ba su dace ba ya ga wata ya ce kai ba ta dace ba yana ta contemplating rana ta fito ce kai wannan fa sama ce daga karfe ce kai ba zan yi shirka ba wannan su ma Allah ne ya yi akwai wanda ya su suka yi ta su ba a wannan shi fa yake ne ya tsanta cewa akwai Allah da ya waɗanda daga karshe sai Allah ya ce aslim mi kawiya ka musulunta sai yace aslamtu li rabbil alamin na musulunta zuwa ga mahaliccin talikai rabbu saboda wanda bai halitta ba bai dace a bauta masa ba wanda ya halitta shine ya dace a yi mai a bauta masa shi sai yace rabbil alamin al alamin kuma shine sammai da kasai da abin da ke cikin su sai fir'aunu wa ma rabbul alamin kana rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma suraka sai ce ya miƙa kai zuwa ga wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke cikin su shine Allah subhanahu wa ta'ala so shine dalilin da qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin shine ya bada kai ya musulunta da wannan tafarkin musulunci da muke bi Allah yake tafarkin babanmu ne Ibrahim wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa atazimu billah huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir aya ta kafi a cikin suratul hajj wanda yake bayyana mana tafarkin musulunci tafarkin babanmu ne Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da darasin waɗannan ayoyi din ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ganya mu da malamanmu Allah ya gafarta muku Allah ya yafe muku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته